écoute de nos programmes et à la prochaine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamawuri zauna da ke gabar kogin Jordan. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Yayin da shugaban Najeriya ke cika shekara guda akan mulki, ƴan Najeriya da masana shari'a sun bayyana sashen Hausa mabambantar ra'ayoyinsu game da salon kamun ludayin gwamnatinsu a fannin shari'a.
Yayin alƙawura ma fannin alƙalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi, ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi, kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Najeriya.
Sai a biyo mutum cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Sannan kuma a tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ran 30 nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamawuri zaune na gabar kogin Jordan. Yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Palestine sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 7 har lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan, inda shugaban asibitin gwamnatin na Jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin. Sojojin Isra'ila sun rawaito cewa harin nasu ya kai kaici mayakan Hamas ne, kuma dakarun nasu sun kashe da dama daga cikinsu. Sojojin Isra'ila sun ƙara da cewa dakarun ƙasa na Isra'ila da jiragen saman yaƙi sun riga buɗe wuta a birnin Rafah da ke kudancin Gaza, yayin da wasu dakarun suka riƙa ba ta kashi da mayakan Hamas a yankin tsakiya da arewacin Gaza. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya isa cibiyoyin raba tallafin abinci na hukumar sama da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira Palestino sakamakon barin wuta da dakarun Isra'ila ke yi a Rafah. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100 na fuskantar matsananciyar yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafah da ta tsallaka cikin Masar tun aka rufe ta tun a ranar 6 ga watan nan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gadar da Amurka ta gina ta kayan wato da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki 2. Mai magana da yayin hukumar ya ce ayyukan jin kai a Gaza na gaba da durƙushewa. Abir Atefa ya yi gargaɗin cewa muddin ba a gaggauta maido da shiga da abinci mai yawa da sauran ababen bukata cikin Gaza ba, to kuwa za a samu yaduwar al'amura irin wanda fari kan haifar. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan soma kada gura a zaben yan majalisar kasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modi ne kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musulunci ba. Manyan 'yan jam'iyyar sa mai mulki ta Bharatiya Janata BJP sun duka sakin irin waɗannan maganganu na yakin jini a yayin da jam'iyyar sake neman kafa tarihin na lashe zabe a karo na uku tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'a ranar 9 ga watan Afrilu wata hukumar binciken kwakwaf Hindutva mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tarurrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun ƴan takararta da suka rika jefa kalaman tozarci ga musulmi ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Inan tuma kadan a wajen sake dawo da labarai kafin nan yayin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke cika shekara guda akan karagar mulkin Najeriya cikin wannan watan masana harkokin shari'a da ƴan Najeriya na ci gaba da kallon salon mulkin a bangaren shari'ar da wasu ke kuka wasu kuma na guda Dai Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya hada mana rahoton musamman a bangaren shari'a karkashin gwamnatin shugaba Bola Tinubu cikin shekara guda
bangaren shari'a dai na cikin tiraku ukun dake rike da demokradiyyar da wasu ma ke ganin yafi karfin sauran bangarorin idan aka lura duk ko da yake suna ta faman zargin cewa gwamnatin Najeriya ta yi wa bangaren shari'a rikon sakainar kashi to ko yanzu gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ta share shekara guda akan madafin iko ta kawo wani sauyi a wannan bangaren Wannan ce tambayar da nayi wa lauya mai zaman kanshi a Najeriya barista Elzubair Abubakar
yayi alƙawura ma fannin alƙalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Najeriya ko da shari'a ta gwamnatin tarayya na biyu kuma Kotun kolin Najeriya dama tana da gidi wajen yadda yawan alkalai yake a kotun koli don haka shari'u suna dadewa amma da zuwan shi din nan a shekara daya yayi kokari ya cika gidin alkalan kotun kolin Najeriya to daya daga cikin nasarar da ya samu shine ya ci gaba da tabbatar da cewar lallai taron da alkalai suke yi na karo ilimi an same shi ya ma kara ma alkalan kudi yanzu ana jira ne kawai a tabbatar
wadannan sauye da wasu lauyoyi ke ganin gwamnatin Tinubu ta kawo cikin shekara guda kuma ba su hana lauyoyi irin su barista Suleiman Dilere gayawa duniya cewa shekara ɗayan Tinubu ba ta sauya komai a bangaren shari'a ba
na farko dai tunda wannan gwamnati ta zo ana tabuga na tabbatar da cewa shari'a ko sashin shari'a ya sami tagomashin kansa yadda kudaden hukumar shari'a za a bata kudinta a dunkule kuma har yanzu babu wani alamar yin haka gwamnoni yanayin da suka mayar da hukumar shari'a yayi muni za a wayi gari a ce yau alƙalin high court saboda rashin man fetur da zai sa a mota a daga shari'un mutane su ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba an wayi gari alƙali zai zauna yayi shari'a yana kunna wutan haske daga wayarsa yana ganin takardar da yake rubutu wallahi ban taba ganin irin wannan ba
shi ma dai barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce idan ma dai har akwai wani sauyi a bangaren shari'a to sai dai a jira a gani nan gaba
eh to mu dai a gaskiya zamu ce ba mu ga wani canji ba ka ba sayan da ya karbi gwamnati kuma shari'a dai tana nan yanda take muna fata dai mu ga an samu canji dai nan gaba
ina ganin ai an samu sauye-sauye tun daga lokacin shari'ar zabe yadda aka bar alƙalai suka sakata suka wala
eh to haka wasu sa su gani wanda suke ganin sun samu nasara wasu kuma suna ganin gaskiya a shari'ar zaben nan ba a yi yanda ya kamata ba a ce dukkan zaben da aka yi na gwamnati daidai ne
to ko yaya al'ummar kasa ke ganin kamun ludayin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a bangaren shari'ar kasar
sunana Komare Dinusa alal hakika gaskiya mu komai shari'a a Najeriya an samu ci gaba to ni bannin kuma an samu na kasu
assalamu alaikum alhaji dan tani ba yan gwamma dubu dangane da shari'a a Najeriya gaskiya abin sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa iyaka kenan
sunana ta shaibu ungo iya zaria to gaskiya a da ana yi shari'a ne musamman kaman irin zabi haka ko da an je kotu ba za a ba mutum ba to a wannan za a ce an iya gyarawa amma shi ma ba duka ba
saniya kasar mata fituwa to bangaren abin da shafi shari'a ya zai cikin abin da sanya laifuka ce ta karewa kasar nan ba a samu ci gaba domin zaka ga an ce ga mutum an kama shi da laifi kaza amma wata yankin ne hukunci daga bagana beli daga na magana hit warwara
zalijin sa kasar rai wajen nadin sabbin alƙalai da ƙarin girma ga wasu kuma na cikin abubuwan da suka sa barista Elzubar Abubakar Nana da cewa har yanzu dai wannan ciwo dake damun shari'a a Najeriya bai warke ba
to da Bola Ahmed Tinubu yazo an dauki alƙalai an kai su kotun koli an dauke wasu daga high court an kai su kotun daukaka kara ta Najeriya an kuma dauki alƙalai a manyan kotunan tarayya ta Najeriya to ko yanzu ka bincika zaka ga cewar an yi son kai saboda dangi ne aka daukaka zuwa kotun koli akwai wadanda ma aka zarge su da badakalan wannan hukunce da aka yi a siyasar da ta wuce amma an sa sunan su yanzu za su je kotun koli in ka zo court of appeal akwai wadanda ake tsammanin basu cancanci a kai su ba amma an kai su wannan alƙalin alƙalai da zai bar aiki sai da ya dauki surukin sa yasa a matsayin alƙalin da za su je a babban kotun tarayya ta Najeriya shi kuma ya dauki kanin shi wanda yake bin shi ya bashi yanzu shine auditor general na Supreme Court na Najeriya
duk da jinjinar da wasu ƴan Najeriya suka dinga yi wa gwamnatin shugaban kasa Tinubu game da shari'o'in zabe da aka yi a farko-farkon gwamnatin a shekarar bara barista Suleiman Dilire ya ce akwai wasu matsaloli kwance
lauyoyi da yawa ni ina daga cikin wadanda kansu ya daure akan irin kwacce-kwacen da aka yi musamman idan ka dauki hukunci na zaben da aka yi na jihar Plateau abin ya daura kai kware da gaske in ka dauki halin da hukumar shari'a ta shiga cikin ta jihar Rivers abin akwai in ka dauki irin yadda kotuna ake tilasta musu suke abubuwan da bai dace ba to wannan abubuwa suna da damuwa kware da gaske wanda aka rika fada wanda shine kuma zahiri cewa shi talaka fa ba shi da wani abin da ya rage mishi illa hukumar shari'a to yau ita kanta hukumar shari'an ita ma ga halin da ta shiga
da yake majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta amince da ninninka albashin alƙalai a Najeriya yanzu ƴan Najeriya sun sa ido ne da nufin ganin idan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai sa halewa majalisar da wannan bukata sannan idan ƙarin albashin zai ƙara inganta bangaren shari'a da ake ganin yana samun taggaro a wannan ƙasa. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga wata dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
ƴan sandan Birtaniya na binciken musabbabin mutuwar wani mutum da ake zargi da taimakawa hukumar leƙen asirin Hong Kong. A ranar Lahadi ne aka bayyana mutuwar Trinket mai shekaru 37 a duniya a wani wuri a Maidenhead na yankin kudancin Ingila daura da arewacin birnin London kamar yadda sanarwar ƴan sandan Thames Valley ta sanar. ƴan sandan sun ce sun gano gawa Trinket ne bayan da wani daga cikin jama'an gari ya kira ya sanar da su. ƴan sandan sun faɗa a cikin sanarwar da suka fitar cewa a halin yanzu ana ci gaba da bincike akan mutuwar da zuwa yanzu ba za a iya cewa ga musabbabin ta ba. Mai ba da shawara ta musamman kan kare aikata kisan kiyashi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya Talata cewa akwai alamu da ke nuna an aikata kisan kiyashi a Sudan. Alice Indreitu ta ce ba za a iya jirkinta bayar da kariya ga farar hula ƙasar Sudan ba. Ta ce akwai alamu da ke nuna tabbacin aikata kisan kiyashi a ƙasar ta Sudan kuma alamu na ƙara bayyana a duk rana. Indreitu ta gabatar da jawabi a gaban wani taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar amincewa da bayar da kariya ga farar hula a yankunan da ake rikici da kuma na cika shekaru 75 da kwatankwacin irin wannan yarjejeniya na babban taron Geneva. Ta ce ana kaikaitar farar hula ta Sudan, farar hular Sudan da dama bisa dalilan bangaren da suka fito.
Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39.60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen to yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10 wato karfe 1 da minti 14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnatin jihar Sokoto engineer Idris Muhammad Kobir. Bago yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi wata kila don ganin cewa an kantar da wannan yanki da ke fama da matsalolin shi
assalamu alaikum a jihar Niger ita ne kasar da kuma jihar girman fili da kasa da daji a Nigeria kuma jihar Niger tana da border da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa saboda haka wayannan ɗan ta'adda din sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko Fulani masu ciwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hali don suka bi shanayen su bayan haka muna da dajika dewa wanda ba taba noma su ba dewa sosai an koro su suka musu goya cikin gajeji to sojojin Nigeria suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma wayannan ɗan ta'addan suna da hannu da ɗan boko haram da aisuwa suna cikin wannan daji sukan samu nasara a lokaci akan sojojin mu na Nigeria da jama'ar tsaro amma ala hakika an yi nasara sosai a cikin dajukan nan
wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun danta karfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakken iko akan su
a babu wannan a Niger mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za su aboye saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna noma daji saboda mu samu neman mutanen mu inganci mu samu mutanen mu a banye saboda haka a arewa gabaki daya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifar ma da ake ciki to baki da za su samu waraka a cikin magana
na'am to bari mu je ga bakin mu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu sai ga gabatar da kanka tukunna
assalamu alaikum sunana Tijjani Muqaddas kuma ni dan gogarmaya ne a bangaren ilimi a Nigeria sannan ni ne ke wakiltar Nigeria a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan America tambaya ta ga gwamnati na Jigawa mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a bangaren ilimi wannan ba karamin abu ba ne kuma abin ajinjina gwamna ne bayan haka yayana guda uku din mata ne shi sa yake da sha'awa a kan ilimin yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin yan mata a Jigawa State ba sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya za ka ga yara ɗan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron mu a Najeriya sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko mayaye ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi ba ma Kebbi ba duka arewacin Najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a Najeriya sannan yayi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da yazo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an ka karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata
to muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnatin Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa
to alhamdulillah mu a Jigawa ilimin mata ana bashi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har yunwa da university duk yarinya da suke Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su ga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 1,160 muka da suke Sudan muka dawo da su muka kai su Cyprus wadansu muka kai su India to daga cikin su wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikin su mata ne babu wani yaron da outside da daga gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system din akwai wani issue din kai na dan modi student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ce da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1 2 3 Jigawa ta yi 4 5 6 su duka wayansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta
to madallin labarin mu je ga wanda mai tambaya mu na gaba za mu aje tambaya har sai mun kai ga gwamnatin jihar Kebbi wata kila ga lokaci sai ya hade biyu ko kuma ya gane su duka
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana na Sa'i Khalil na tambaya ta ga gwamnati Sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto kuma ana samun ɗan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din su koma so menene ne girma mataimakin gwamnati suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar anyi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam
to alhamdulillah kamar da ka san baya aka magana na issue na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP akwai abin da muke yi yanzu haka suna aiki a Ilila local government wanda daga nan Ilila local government ya shafi wannan border samun ta gudu Ilila Gada har zuwa Sabon Benin dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger alhakin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yanzu ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za a ga an hauro da su ne daga Niger ba an ɗauko su ba ne an taho da su za a tayar da su can za a gani daga Niger da aka ɗauko makaman a shigo da su tun da Sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke iya shigowa kuma 'yan ta'adda da awon nan wuri akasarin duk 'yan ta'adda da ke mana ɓanna tsakanin mu da Niger din za ka fahimci suna cikin dajin wani na Sokoto tsakanin mu da Zamfara da Katsina majority wanda ke wannan ta'addancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jihar take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati ta mu gaga dai ta sai motoci da taimaka ma jama'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba air force an ba army an ba civil defense an ba dss ma duk cikin wannan gwamnati ke yi mun zo mun dauki yaran mu da ke tare da mu dan su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai gira gwamnati ai tiran kai da mutum 2000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake idan a samu sauki da yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodin shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk sauran su bai waya to yana cikin abin gaba na gaba gaba gwamnati ta Sokoto
masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga abokan aiki Haruna da Shehu Maraban Jos da Grace Oyenibi amma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Saminna da muke sallama daga Washington DC.
To madalla a gaira dan mutan sanyin na kafin mu kai ga shin mu gaba ga wannan sakon
lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace.
To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice.
To sarfilo a takaice a ranar Talatan nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Falastina sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 7 lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan inda shugaban asibitin gwamnati na Jenin yake ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe din likitan tiyata ne a asibitin. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafa da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon ƙarancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya sanin cibiyoyin raba tallafin abincin na hukumar samar da abinci da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falastinu sakamakon barin wutar da dakarun Isra'ila ke yi a Rafa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100,000 na fuskantar matsanancin yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafa da ta tsallaka cikin Masar tuni aka rufe ta tun a ranar 6 ga wannan watan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gajar da Amurka ta gina da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki biyu. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon magungunan ƙin musulunci da ya rika furtawa tun bayan soma kada guraya a zaben 'yan majalisar ƙasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modin bane kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musuluncin. Manyan 'yan jam'iyyar samai mulki ta Bharatiya Janata BJP sun rika sakin irin waɗannan maganganu na ƙin jini a yayin da jam'iyyar ta sake neman kafa tarihin sake lashe zaɓe a karo na uku a ƙasar tun bayan makonni huɗu da fara kada ƙuri'a a ranar 9 ga watan Afrilu. Wata hukumar binciken ƙwaƙwaf Hindutva mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tarurrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun 'yan takarkarinta da suka rika jefa kalaman tuzarci ga musulunci.
To madalla ga shirki masu raro baki da abin da sau ke nan a shirin mana yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za mu sake da muku maimaicin shirin domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na kafofin sada zumunta. Yanzu kan amadadin hawa shirin da ta gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Jimmy Mr. Phil Hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun saki haduwa yanzu ma kadan da hantsi. Assalamu alaikum.